sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Baba Yako makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin daya ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a kasuwar ƙauyen Jauro Manu da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba sun kuma kashe mutane biyar. Kamar kowace ranar Litinin za a ji shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Elikaya sai kuma sharhin jaridun Najeriya, amma kafin nan gasar filu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha dake tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi, inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce. Yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta, wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin, da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwan ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sai dai kuma da alama babu wani sauyi. Irin waɗannan ƙananan hare-haren na iya yiwa aikin ƴan tawayen Ukraine ne a yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jirgin mara matuki ya bayyana a matsayin kira gida kuma ba maman ba su da ƙarfi, in ji ma'aikatar watsa labarai ta Black Sea Fleet. Birnin Sevastopol dai na da tazarar kilomita 170 daga Ukraine, sai dai ba a san inda jirgin mara matukin ya taso ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Kongo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi. Rundunar sojin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin MONUSCO ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba, inda ta ƙara da cewa an kama wasu. Cikin bakin ciki da takaici, Guterres ya samu labarin harbin, in ji sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakatare janar ya jaddada a cikin tsauraran sharuɗan buƙatar tabbatar da an bibiyi alhakin waɗanda abin ya shafa, in ji shi. Bidiyon lamarin da aka yaɗa a shafukan sada zumunta ya nuna wasu mutane, aƙalla guda sanye da kakin 'yan sanda, ɗaya kuma sanye da kakin sojoji, suna nufa ayarin motocin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tsaya a bayan wani shingen da aka rufe a Kasindi. Dubban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Sudan ne 'yan sanda suka tare, suna harba musu barkonan tsohuwa a daidai lokacin da aka shiga wata na goma na yaƙin neman zaɓe. Ana ci gaba da zanga-zangan ne mako-mako, tambayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 25 ga watan Oktoba, wanda ya dakatar da miƙa mulki ga demokaraɗiyya tare da jefa ƙasar cikin ruɗani. Jiya Lahadi, 'yan sanda sun hana masu zanga-zangar isa titin fadar shugaban ƙasa, inda yawansu ya kai tsayin kilomita ɗaya tare da fitattakarsu daga kan titunan da ke kusa, a cewar wani ɗan jarida kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugabannin soji sun ce a shirye suke su fice idan ƙungiyoyin farar hula sun amince da sabuwar gwamnati, amma jam'iyyun siyasa sun nuna shakku. Zanga-zanga ta jiya Lahadi ita ce ta baya-bayan nan a jerin zanga-zangar da aka yi tun bayan zaman dirshan da aka yi a babban birnin ƙasar Sudan kafin bukukuwan sallah. A makon da ya gabata ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kaiwa wata zanga-zanga da hukumar AFC ta hada hari.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, wasu 'yan bindiga sun kai hari a kasuwar ƙauyen Jauro Manu da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba sun kashe mutane biyar. Wannan na cikin jerin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a jihohin Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya a cikin wannan lokaci. Wakilin Mulado Salisu Muhammad Garba daga Jalingo ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A Najeriya dai matsalar rashin tsaron sai ƙara ta barbarcewa yake yi, inda ƴan bindiga ke ci gaba da cin karen su ba babbaka, inda mai sauraro ba zai mance ba. Koda a ranar 29 ga watan Yulin da ya gabata, ƴan bindiga sun yi wa jami'an sojojin Najeriya kwanton bauna a babban hanyar zuba dake garin Abuja a jihar Taraba kuwa dake arewa maso gabashin Najeriya a yankin karamar hukumar Bali da kuma Gasol. Nan ne dai ƴan bindigan suka maida shi sansanin lewar su, inda kuwa suka kai hari a wani yanki mai suna Joro Manu dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban. Ana tsaka da cin kasuwa, suka tarwatsa kasuwar, suka kashe mutane biyar, suka koyi awun gaba da wasu al'umma da dama. Wani wadda lamarin ya faru a idansa ya ko bayyana mana yadda lamarin ya faru dalla dalla, tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Joro Manu ne ɗan bindiga sun shigo garin sun kashe mutane, wallahi tallahi sun kashe mutane ban san guda ni dai na gagawa biyar a ƙasa kan, kuma sun dauki mutane sun tafi da su sun ɗebi mashinan mutane a Joro Manu yau. Mutane nan sun zo akan mashinan, sun shigo karfe 1 lokacin kasuwa tana ce karfe 1 na rana, ba wai karfe 1 na dare ba. Gaba ɗaya sun harbe masu kayan kolin nan, sun faffasa shaguna, wayoyi kaf sun ɗauke, wayoyin mutane ma da suka bada caji sun ɗeɗɗebe, sun ɗeɗɗebe katin da ake sayarwa na waya, sun ɗebi jarakunan fetur duka. Don Allah gwamnati su kawo mana agaji a yankin nan, don Allah.
Daga nan kwayan bindigan suka sake sowa yankin Talla, inda anan ma suka datse babban titin gwamnatin tarayya da ya taso daga jihar Taraba zuwa jihar Benue, inda suka sa shinge suka tare motoci, suka koyi awun gaba da fasinjoji sama da 20. Wani mazaunin garin ya koyi mana ƙarin bayani a yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho, wanda nayi masa tambaya kan cewar wa daidai ina muke waya da shi a wannan gabar.
Muna magana da kai daga garin Talla ne, Taraba State, da sai local government.
To ba ni labari mana me ke faruwa yanzu haka a yankin garin Talla din?
Mun magana da muke da kai ɗan bindiga sun shiga garin Garwa, yanzu haka suna cikin garin suna abinda suka samu daga dama a cikin garin. Sai samu da jirgin labarin cewa sun kashe wani, amma lalle suna cikin gari da makaman suna abinda suka dama sai sun kabi gari a takaice.
Mun samu labari akwai waɗanda suka tare hanyar gwamnatin tarayya a ta wannan yanki ne, shi kuma yaya abin ya faru?
Lalle jiya bayan sallar asar wannan bindiga sun kare hanya tsakanin Talla zuwa garin Bemba, nan ma sun kare motoci, sun tare fasinjoji a takaice, sun tafi da mutum a kalla ba zai gaza mutum 20 ba.
To anya kuwa mahukuntan jihar Taraba suna da masaniya akan wannan batu, duba da cewa ƴan bindigan sun maida yankin Bali da kuma Gasol sansanin su na holewa. Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak, wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, wanda ya ce
lalle haka ne mun samu labari, kuma tuni mun jawo hankulan jami'an tsaro akan haka, musamman ma abin da ya faru a cikin kwanaki uku nan tsakanin Talla da Yarima Ward. Sun fito sun tare mutane da rana, sannan kuma sun yi awon gaba da wasu mutane a ta gefen Anema ga Garwa, sai kuma wanda ya faru a garin Joro Manu. Insha Allahu za a kawo dauki na gaggawa akan haka, kuma na kira ga al'umma da suke wannan yankuna na Bali Gasol Taraba baki daya, mu tashi mu tsaya da addu'a saboda wannan masifa ce ta zo mana.
A halin yanzu dai wasu kauyuka dake yankin Bali da Gasol, ɗan bindigan dai sun maida wannan kauyuka sansanin su na holewa, tare da cin karen su baba baka a wannan yankunan. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Agaida Muhammad Salisu Garba da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko gasar filo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Daruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai fada aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin Iraki, bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun kudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya, lamarin da ya jefa ƙasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan ƙungiyoyin Shi'a biyu na Iraki. A jiya Lahadi, zaman dirshan ɗin ya yi kamar taron murna maimakon cewa zanga-zangar siyasa ce. Mabiya malamin Shi'a na Iraki Murtada Al-Sadr sun yi ta raye-raye da addu'a da rera taki a cikin majalisar domin yabon shugabansu. Daga ƙarshe an sake buɗe iyakokin ƙasar New Zealand gabaki daga ko ina cikin duniya a yau Litinin, a karan farko tun bayan barkewar cutar coronavirus da ta rufe su a cikin watan Maris din shekarar 2020. An fara bude iyakokin ne ga 'yan kasar New Zealand a watan Fabrairu tare da kuma fara sauƙaƙa kullan corona da aka yi. Tsarin sake bude iyakokin ya ƙare a daren jiya Lahadi tare da baki waɗanda ke buƙatar visa da waɗanda ke kan takardar izinin karatu, yanzu kuma an ba su izinin komawa New Zealand. Kasar New Zealand da yanzu haka tana barin jiragen ruwa da jiragen ruwa na nishadi na waje su doshi tashi jiragen ruwan kasar. Dalibai daga kasashen waje sun kasance muhimmiyar gudunmawa ga tattalin arzikin New Zealand, ko masu ruwa da tsaki na fatan sake bude iyakokin zai sake bada kwarin gwiwa ga makarantu da jami'o'i a duk fadin kasar.
Da Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, muna watso muku shirye-shirye ne akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya sauraro mu a duk lokacin da kuke so a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ce matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Masu sauraro, har yanzu muna mina a jihar Neja, inda Zauren ke tare da matasa da ɗabi'ar wasu da suka bijire ke damun su ainu. Matasan sun danganta kalubalen da rashin tarbiya da mu'amala da miyagun kwayoyi. Matasan da muke tattaunawa da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Ol Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A Maiwada. Ku kasance da shirin Zauren Matasa na VOA.
kamar kai ciyawar.
To a kodoshi a kullun ba ranar da za a yi fada ba a kashe mutum ba cikin garin Mina, ko ba a kashe mutum ba to za a ci munan rauni.
Shikenan zaure abu da yake Muhammad Sani ko Jibrin Soja ko Muhammad Suleiman duk wanda zai bayani sai ya gabatar da kansa ya ci gaba da magana. Muna ji.
Na'am, sunana Muhammad Sani. Har kullun na yi duka na nuna magana da farko na yi bayani game da kwaɗayi ke haddasa wa matasanmu wannan yawancin shiga burikin nan. Yaro bai da sana'a, bai da wani mataimaki, haka kawai sai ka ga yaro ya mallaki abubuwan da kai a hankalinka kai ka tabbatar da cewa wannan ya wuce wannan daga sata. Sai kuma wani da sponsorin din su wato ma'ana yake daukan nauyin su suke yin wannan abubuwa. Ba da bayan haka a kodiyoshi wannan abin ya kawo tasiri ne wanda timfil azal rikicin tsakanin limawan nan da angon daji da kuma nan angon Padukai, wadda a sanadiyan haka shine ya kai ga har aka samu rabuwan kai, waɗansu suka koma bangaren wannan siyasa, waɗansu suka koma wannan bangaren siyasa, a sanadiyan haka nan ne yake kaiwa.
Wato su wannan angonin na limawa da ina ne ɗaya angon ma kace
angon daji?
Angon daji shin suna gefen birnin Mina ne ko kuma a tsakiyar gari suke suma kamar irinsu mai tumbi, irinsu tunga da sauransu?
Suna cikin tsakiyar gari ne wanda yawancinsu ma zaka ga akwai abotaka tsakanin waɗansu daga ciki, amma sanadiyan wannan faɗan sai kawo har aka samu wannan rabuwa.
Waɗanne irin mutane ne ke zaune a waɗannan angonin ne?
Mafi aksarinsu duka akwai yare kala-kala, akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai Gwarawa, duk ya shafi wannan abuwa.
Amma nan ne dai aka fi samun gaba ko in ce ɗauki ba daɗi tsakanin anguwar albanin guda biyu.
Kusan dai nan ne ainihin tasirin faɗin ta fara tashi timfil azal, wadda daga nan ne kuma sauran waɗansu anguwanni suka rinka koyi da haka, wanda har yanzu ma za ka ga suma waɗansu anguwan suna faɗin ya ɓarke tsakaninsu, kamar barin Ogomosho, barin su Tinga, duk za ka ga suma wannan yakan faru a haka da su mai tumbi dukkanin barin su ma haka. Amma asalin maganan ya taso ne daga tasirin rashin jituwa tsakanin anguwan daji da limawa.
Muhammad Suleiman, All Airport Quarters, faɗa mana shin matakan da gwamnati ta ɗauka kwanaki na takaita waɗannan 'yan adidi ta sau, shin ya rage abun ko kuma waɗannan 'yan daban sun ƙara kullo da wata sabuwar dabara ne?
Da dai aka ɗan kame su ya ɗan sa waɗansu sun ɗan ji tsoro, saboda ko fita kai to da lokacin police sun yi kame har da ma waɗanda ma ba su san abin da ke faruwa ba, saboda ni na ga ma wanda shi daga wogan shi ya aike shi ne ya je siyo abu daga wajen aka police suka yi ram da shi. To baya kwana biyu ya ɗan sa musu tsoro, to amma yanzu nan ya ɗan sa musu tsoro har ya sa irin kowa ya ɗan fara shiga hankalin shi irin ana ɗanyi da tsoro-tsoro. To bayan kwana biyu kuma muka ji labarin ce an fara fito da su, wanda ma ka riga ka san ce wayansunsu da ka san ce an kame wanga duka sun zo sun dawo. To a ganina an jan ƴan siyasa, definitely ƴan siyasa ne za ka ga maybe suka yi wayannan abubuwan, saboda sau da yawa za ka ga wani ma za ka kama shi zai ce ma shi ba ma yanda ka iya da shi, saboda ko an je kun kai shi bayan kwana biyu zai fito. To sai yanzu nan fitowansu yanzu ka ga zai sa har da wayancan sauran da dama su ba taɓa su ba za su ga ai dama kamar duk burga ne ana cewa dokan ba ta wani tsaya ba, saboda da toka ta tsaya an ka kai wayannan gwamnati ta yi bincike a kansu wanda ke da laifi a hukunta shi, wanda bai da laifi kuma a sake shi, kaga wayannan na baya za su ga kai a doka fana da doka ta tsaya. To amma rashin bin dokan ce ko jiya an yi kisa, to kaga an dawo kenan, kaga an ci gaba daga zaman da aka tsaya.
Wato kai kai ma yi aiki na takaitaccen lokaci a matsayin soja da ke matashi, faɗa mana matakan da za a ɗauka saboda gaba ɗaya a gama da wannan al'amari a sake dawo da zaman lafiya a nan Mina.
To assalamu alaikum, har kullum sunana Jibrin Haruna wanda aka sani Allah da soja mazauni a nan anguwan daji. A gaskiya idan zan samu dama don na ba wa gwamna shawara a cikin wannan harka, na farko dai masu anguwanni suna da mataki da za su ɗauka na mu'amala da iyayen wannan yara, don su ne masu anguwanni wanda yake ba za su tsoro ko shakkan gaya ma uba ko uwa cewa ɗanki ya yi abu kaza ba, ko da ko a anguwanni an kasa samun jajirtattun mutane za su gaya ma iyaye haka. Yake nan maluma za su ci gaba da wa'azzuka a duk masallatai da ake yin sallah ba sai ma an taru ba saboda kusan kowanne uba na gari yana zuwa masallaci kowanne uba na gari yana zuwa coci din Kristan ne to idan aka samu annan abubuwan zai kawo a ci gaba sosai a danga bawa iyaye ilimi akan cewa su san muhimmancin kai ƴaƴayensu makaranta su san muhimmancin kulawa da ƴaƴayensu da abin da zasu ci da abin da zasu sha da abin da inda zasu kwana
Gabriel ya nuna waɗannan yara masu wannan harka ta daba ba sa zuwa makaranta ne
mafi yawa cikin kashi 100 kashi 99.9 ba sa zuwa makaranta
amma wannan ya nuna sakaci ne daga wajen iyaye ko bijirewa suka yi suka daina zuwa makaranta
gaskiya akwai sakacin iyaye saboda banban cewa ranar za a fara kai ni makaranta a datuwa a wuraren 1996 baba na ya kai ni makaranta nan gwamnati ranar na fara zuwa makaranta shi malamin da aka kai ni yana rayi tashin farko mari nayi a gaban mahaifina shine tabbacin cewa na zo makaranta na gaba da primary kuma daga nan daura na ci gaba kuma baba na bai ce komai ba sai da ma daga baya ya ƙara koma makaranta ya malamin godiya cewa lallai ya san cewa akwai kulawa a wannan gurin to yanzu malami bai sai doka da dalibi a makaranta ba gobe zaka ga mahaifinsa ko mahaifiyar ta doka gali uban ya tafi neman abinci sai ta doka ce mu je mu same shi
hannu mai wadakin ji ana cewa mata da zarar sun ji wani abu ya samu dan su sai su rata gali kawai su tafi su je ayi ta musayar magana da su
eh to ranka dade gaskiya har ila yau yanda shi dan uwana Alhaji Soja yayi magana haka din ne dan ni karan kaina malamin makaranta ce ina karantarwa bamu isa yaro yayi kuskure muna so mu nuna masa yanda mu ma aka horar da mu har muka san yanda zamu iya mu yi muka kama har muna zuwa zaman ba su soma abinda muka tsinta a baya ba to idan mun kuskura mun tabi da a makaranta yayi kuskure wallahi wallahi sakamin ni da Allah zaka gani nan da nan yaro ya gudu ya je gida zaka ga iyayen sun zo da mama da baba duka za su zo akwai salin da ina Alimawa model primary school sai gashi nan yaro yayi kuskure ya ma yi sata ne ya saci ma dan uwan waya irin kankana nan wayoyin nan muna cikin bincike sai gashi yaron ya tashi da gudu sai ya je ya fada saboda mai wai shi ya sunci wayan shi shine aka kama shi aka doka maimakon iyaye su zo su bincika yaya aka fara aka samu yaron su har aka doka bai yi wannan ba kawai yana zuwa ina malaminka inji madubin sowon sai kawai ya aska ma teacher din malamin makarantar na mari a kuma tutau a ido na fa muka tsaya mun rasu yanda zamu yi so malam abinda kawai zan fada a yanzu a haka idan karin neman taimako yanda ƴaƴan mu zamu samu da maza da matan za mu samu gaskiya muna bara gwamnati ta taimaka ta rage yawan karban maganar iyaye mun san iyaye dole kai da kai da ka haifi da dole zuciyanka yana nan a wurin amma in muna son ƴaƴan mu su zama ƴaƴa na gari da zarar an kama danka ko an kama danki ko diyarki ki daina ki bari a horan maka da da
masu sauraro har ila yau an muka kawo ƙarshen shirin su yi makon gobe da yardar Allah za mu daura godiya ga matasa na Mina da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin sai ni Nasiru Adamu Elhikaya da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin
wassalamu alaikum
da Nasiru Adamu Elhikaya yanzu ko lokaci ne da baban gida Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridar ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Sule ya kuka game da yadda ya ce yanzu haka yan bindiga ke ci gaba da tururuwa zuwa jihar Nasarawa a cewar gwamna Abdullahi Sule yan ta'addan suna fitowa ne daga jihohin Kaduna Zamfara Kebbi da kuma jihar Niger inda kuma suke samun mafaka a dazukan da ke jihar Nasarawa don haka ya kira ga jami'an tsaron Najeriya da su hanzarta ɗaukar matakai na dakile wannan yan bindigan da ke ta tururuwa zuwa jihar sai kuma jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu masana harkokin tsaro da kuma kungiyoyin fararen hula sun bayyana cewa cin hanci da rashawa ya lakume kusan naira triliyan 5 da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ware a shekaru 7 da suka gabata a matsayin kasafin kudin tsaro don haka kungiyoyin sa-kai sun buƙaci gwamnati ta yi wa al'umma ƙasa bayani game da yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe in ji Mr. Jackson Lekan John, daya daga cikin masana harkokin tsaro kamar da ya shaida wa jaridar The Punch. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa a yau ne hukumar zabe ta Najeriya ke rufe rajistar masu zaben shekara ta 2023. Tuni dai babban kwamishinan hukumar zaben na kasa mai kula da yaɗa labarai Mr. Festus Okoye ya bayyana cewa hukumar zaben ba za ta ƙara wasu ranaku ba kamar da ake ta kiraye-kiraye gare ta da ta yi. Mr. Okoye ya ce dole ne hukumar ta dakatar da rajistar domin ta maida hankali wajen gudanar da wasu ayyukan da ya shafi zaben na shekara ta 2023 wanda ake sa ran gudanar da shi nan da watanni 7. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amalawa ya musanta zargin da ake masa cewa ya ki gabatar da sunayen wasu yan jam'iyyar ta APC guda 12 da suka kuduri aniyar sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa wasu jam'iyyu. A wata sanarwa da kakakin shugaban majalisar dattijan Mr. Ola Awoni ya fitar, jaridar Guardian ta bayyana cewa duk wani sunan majalisa da ya gabatar da sunansa yana son sauya sheka, nan take shugaban majalisa ke karanta sunan nasa gaban majalisa. Don haka babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake yadawa ta kofin sada zumunta cewa akwai yan majalisa ciki har da sanata Adamu Bulkacewa da suka nemi sauya sheka, amma kuma shugaban majalisa ya yi biris da bukatun nasu. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka hukumomin hadaddiyar daular Larabawa sun sa dokar hana baiwa yan Najeriya izinin shiga kasar tasu sakamakon wani fada da kauri tsakanin wasu kungiyoyin asiri guda biyu da ke fada da juna a birnin Sharjah. A makon da ya gabata ne dai wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna wasu yan asalin Afirka na fada da juna tare da amfani da muggan makamai, wanda bincike daga baya ya nuna cewa yan Najeriya ne. Babangida Brown, Murya Amurka, daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Wani ƙaramin jirgin sama mara matuƙi ɗauke da ƙananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha da ke tekun Bashar Aswad da ke gaɓa zirin Krimiya a jiya Lahadi, inda ya raunata mutane 6 kamar yadda hukumomin yankin suka ce, yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta, wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin, da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwar ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane 2 tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi. Rundunar sojin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin MONUSCO ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba, inda ta ƙara da cewa an kama wasu. Cikin bakin ciki da takaici, Guterres ya samu labarin harbin, in ji sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ɗaruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai faɗa aji sun yi sansani a cikin Majalisar Dokokin Iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun kudura aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya, lamarin da ya jefa ƙasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan ƙungiyoyin Shi'a biyu na Iraki.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa mana sauti tare da ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.